Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo na amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta biyo a Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi sai nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan biyoyihausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin a wannan safiyar Talata 12 ga watan Nuwamban shekara ta 2019 Murtala Faruk Sanina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin da farko ga kanun labarai
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta caccakar da yake yi akan binciken tsige shi kwanaki biyu kafin a fara sauraron bahasi a bainar jama'a Yanzu haka ana ta samun rayuwa mabambanta a jamhuriyar Kamaru bayan da shugaba Paul Biya ya ce zai yi zaben kananan hukumomi da na ƴan majalisu a watan Fabrairu sannan kasar Turkiya ta mayar da wasu ƴan kasashen Amurka da Denmark gida waɗanda suka yi yaki a ƙarƙashin kungiyar IS
To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa wani pasto a jihar Borno ya sami kubuta daga hannun masu satar mutane bayan kwashe kusan watanni 7 a hannunsu
wato gaskiya murna ne ta cika mini a zuciyata da aka karbo mu nazo na ga ku yanda nake ganin ku nan da kwani na nayi murna da ganin ku haka shi
haka kuma Grace Alheri Abdu ta yi hira da dan asalin kasar Ghana da ya sami lashe zabe a nan Amurka Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo mana da shirin sa na tsaka mai waya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna
Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta caccakar da yake yi akan binciken tsige shi kwanaki biyu kafin a fara sauraron bahasi a bainar jama'a da ake zargin yayi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba domin ya taimaki kansa a siyasance kafin a fara bikin ranar tsofin sojoji ta shekara-shekara don girmama sojojin Amurka a bikin da aka gudanar a birnin New York. Shugaba Trump ya wallafa wani zargi a shafinsa na Twitter ba tare da ya ba da wata hujja ba yana cewa dan majalisa Adam Schiff jagora da ke kula da binciken tsige shi a majalisar wakilai ya yi karin gishiri a bayanan jami'ai 8 waɗanda suka ba da shaida a cikin ƴan makonnin da suka gabata ba a bainar jama'a ba a cikin wani killataccen ɗakin gini a majalisar wakilan Amurka da ke Capitol Hill A cewar rubutattun bayanan jami'an diplomasiyar da suka yi aiki da waɗanda suka yi ritaya da kuma jami'ai masu kula da tsaron ƙasa sun yi bayanai dalla-dalla yadda shugaba Trump da hadimansa suka takura wa Ukraine ta kaddamar da bincike kan ɗaya daga cikin manyan 'yan jam'iyyar Democrat da ke kan gaba wajen shirin kalubalantarsa a zaben shekarar 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da aikin ɗansa Hunter Biden a kamfanin makamashi na Ukraine da kuma wani hasashe da ake ƙaryata cewa Ukraine ce ba Rasha ba ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016 kamar yadda gamayyar jami'an tsaron Amurka suka ce. A matsayinsa na shugaban Amurka na farko da ke kan karagar mulki da ya halarci bikin faretin tunawa da tsofin sojoji jiya a birnin New York da ajiye furanni a gurin shakatawa na Internal Light Memorial. Shugaba Donald Trump ya jinjinawa mayakan da suka halarci taron da duk waɗanda suka yi yaƙi a Amurka har lokacin yaƙin duniya na biyu. Za mu ci gaba da karrama tsofin sojojinmu. Trump ya bayyana haka ne jiya Litinin da safe a wajen bude bikin faretin karo na 100 da ake yi duk shekara. Trump ya kuma bayyana irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu wanda binciken yuwar tsige shi ya ci gaba da mamayewa a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat. A lokacin da yake ba da misalin samaman da dakarun Amurka na musamman suka kai a watan da ya gabata akan shugaban kungiyar IS, Trump ya ce Al-Baghdadi ya mutu, sannan mataimakinsa na biyu shi ma ya mutu, kuma mun saka ido akan na uku mafi girma. Ƙarshen ta'addancinsu ya zo, kuma makiyanmu suna gudu cikin yanayin tsoro sosai. A ranar 31 ga watan Oktoba da ta gabata ne dai kungiyar 'yan ta'adda ta tabbatar da mutuwar ɗan shugabanta Abubakar Al-Baghdadi kuma ta bayyana wanda ya mai gurbin sa mai suna Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi. Yanzu haka ana ta samun ra'ayoyi mabambanta a Jamhuriyar Kamaru bayan da shugaba Paul Biya yace za a yi zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu a watan Fabrairu watanni 18 kafin lokacin da aka tsara. Yayin da 'yan adawa ke jayayyar cewa babu tsaro a wurare da dama da zai sa a kasa gudanar da zaben. Gwamnati dai ta ce tuni sojoji suka maido da zaman lafiya a mafi yawan yankunan da ake rikicin. Shugaba Biya ya saka ranar 9 ga watan Fabrairun 2020 a matsayin ranar zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu. 'Yar majalisar dattawa Emilia Nkezu ta jam'iyyar 'yan adawa ta Social Democratic Front ta ce dama sun yi tsammanin matakin na shugaba Biya bayan da gwamnati ta gudanar da taron sulhu na ƙasa a watan da ya gabata don tattauna rikicin yakin masu magana da turancin Ingilishi da suke arewa maso yamma da kuma kudu maso yamma wanda kungiyoyin 'yan bindiga suke yaƙi don su balle daga bangaren Kamaru masu magana da harshen Faransanci masu rinjaye.
The world has heard that we have had a dialogue, and the world is waiting to see the resolution being implemented so that this our country.
In case ita ce duniya ta ji cewa mun yi zaman tattaunawar sulhu kuma duniya tana sauraro ta ga an aiwatar da kudurorin, don haka wannan kasar mu ce wadda aka jijjige tushenta da yanzu muka samu sauki da kuma zaman lafiya. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Turkiya ta mayar da wasu 'yan kasashen Amurka da Denmark gida waɗanda suka yi yaƙi a ƙarƙashin ƙungiyar IS a wani ɓangare na shiri don mayar da masu ikirarin jihadi 'yan kasashen waje da aka kama a Turkiya. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Turkiya Ismail Katakli mai bayyana mayakan guda biyu da aka mayar jiya Litinin ba, amma ya ce za su mayar da wasu 'yan ƙasar Jamus a nan gaba. Ismail ya kara da cewa kasarsa za ta mayar da wasu 'yan kasar Jamus 9, 'yan kasar Faransa 11 da kuma wasu 'yan kasar Ireland 2. Wannan mataki yana zuwa ne makonni kaɗan bayan da ministan cikin gida ya ce Turkiya ba wai otal ɗin mayakan ƙungiyar IS ba ce. Kasar Turkiya ta cikiki kasashen yamma da kin karɓar 'yan kasarsu waɗanda suka shiga ƙungiyar IS da suka yi yaƙi don kafa daularsu a ɓangarorin Iraki da Siriya. Hukumomin Ankara ba su fayyace waɗannan kasashen da mayakan za a mayar da su ba. Kafafen yaɗa labaran Turkiya sun rawaito cewa an maida wani ɗan ƙasar Amurka ƙasar Girka, kuma hukumomin Girka ɗin sun ƙi karɓar sa.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla wani limamin majami'a a jihar Borno ya sami kubuta daga hannun 'yan bindiga bayan da suka sace shi kimanin watanni 7 da suka gabata. Wata kungiya mai zaman kanta mai duguri ce ta ja gaba a dawowar fasto din cikin iyalinsa tare da wata yarinya da ita ma ta kwashe tsawon watanni 9 a hannun masu garkuwa da ita. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Wata gidauniya mai zaman kanta da ake kira Kaltun Foundation hada da wasu kungiyoyin masu zaman kansu guda biyu sun mika wasu mutane biyu da suka karbo daga hannun maharan boko haram ga gwamnatin jihar Borno. Waɗannan mutanen dai sun hada da wani limamin coci da ake kira Living Faith Church da kuma ake garin Maiduguri, wato Pastor Moses Oyeleke, da aka yi garkuwa da shi tare da wannan wasu tun watanni 7 da suka gabata a kan hanyar su na zuwa Chibok. Ya ce an kuma yi garkuwa da shi ne tabda za su shiga garin Bama, ganin cewa akan yi kewaye ne kafin a je garin Chibok ɗin. Wanda sai a ranar Lahadi nan ne aka samu damar 'yan toshi, amma ce dan uwan nasa yana can har yanzu a hannu. Na dai samu zaman zanta da wannan pastor bayan mika shi ga gwamnatin jihar Borno, kama abin da ke cewa
wato gaskiya murna ne ta cika mini a zuciyata da aka karɓo mu. Na zo na ga ku yanda nake ganin ku nan da ƴan uwane na, nayi murna da ganin ku. Haka shi ne
kamar wata nawa kai a can ko kuma shekara nawa da
to nayi watanni suna bukan watanni guda
kamar wani akwai azabtar da kai da suka yi
gaskiya babu wani azartawa.
To me kike ce maka ganin tsawon watanni bakwai da kai hannun su?
Bande yanda muke zama da su ta zaman lafiya ba wani abubuwan da yake tsakanin mu da su. Ba wani mutum.
Kai mabiyi ne, mabiyin addinin Krista, kuma kasarin waɗannan mutane ana kyautata ga mutanen musulmai ne. Kaman sun bukace ka musulunta?
Eh kam a lokutuna da yawa sun bukaci na musulunta. Amma ka san kuma idan kana da basira akwai yanda zaka bi da mutane wanda ba za ku yi fada ba. Idan suka zo wazidin zan kwantar da hankalina zan ji duk abubuwan da suka faɗa.
Wannan ne aka kama ka ne masu kuma?
Eh to muna kan hanyar za mu tafi Chibok aka kana mani kusa da Bama sai suka shiga garin mu Yale. Daga Yale da suka shiga garin mu din ne suka je suka zagaya da mu suka shiga garin mu Sambisa din. Domin ka san Yale din maka san su ne yan Boko Haram din. Yawwa.
Kai ka ne ko tare da wasu mutane?
Eh da mu biyu ne da ni da dan uwana shi dan uwana din shi ne wanda yake can har yanzu wanda ba su fike shi ba.
Kamar shekaran pastor nawa da haihuwa yanzu?
Eh to Ubangijin Allah ya taimaka ni da shekaruna na 58 yanzu.
Ko ya rayuwar wannan yarinya a shekaru 14 da haihuwa ya kasance da ake kira Jagilaya Ibrahim lokacin da aka sace su a gidan nasu a wani ƙauye da ke karamar hukumar Askira Uba da kuma ke kudancin Borno. Ga dai abin da yarinyar ke cewa.
Gashi Allah ya sa an karɓo ki ko? Eh kwananki nawa hannu waɗannan mutane?
Wata tara.
Wata tara? Shekaranki nawa ne da haihuwa?
10
nawa?
14.
Eh kina da aure ne? Da kika je can kama akwai batun aure da suka yi miki?
Ba.
Da su yi miki aure ba? Amma ya rayuwa yake a can?
Rayuwa ne yara kanana ana musu aure. Mata kuma ba sa magana da kusa. Ba a tafiya kuma da kaya sai da jilbabi ba a fita yawo a banza.
Umar Kaltun Rabiu dai ita ce shugaban gidauniyar na Kaltun Foundation wadda kuma suka karɓo waɗannan mutane.
Eto mun yi ta aiki sosai a kai da daɗewa sai wannan karan ne dai yanzu Allah ya kaddara dai za mu same su.
Yana cewa na ga hotunan ku har kun shiga daji hakan nan wajen ku fito da wannan baki samu wani fargaba ba tun da an yi waɗannan wanda ke sun cewa yan Boko Haram ne?
Eto ai ga ko akwai fargaban amma kuma kawai dai tunda na sa aiki a gaba na kawai na dauki tawakkali da shiga gona.
Wannan shine karo na farko da yake irin wannan aiki ko kuma kin sha irin shiga tsakani aka ki kwato mutane?
Eh na yi na farko na Halima Umar Wani.
Wace
yar Bautan kasa? To yanzu na biyu ne wadda ne.
Kuma da kuɗi da kuke biya ne ma waɗannan mutane kafin su ko waɗannan mutanen koya ne?
A'a ma mu biyan ko sisi.
Tun da gwamnatin jihar Borno ta yi alƙawarin taimakawa waɗannan mutane da kuma mika su ga ƴan uwansu. A cewar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Kadafar da ya karɓi mutanen a madadin gwamnatin jihar Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu yanzu kuma sai nan Amurka. Adrian Boafo dan asalin kasar Ghana shine ya lashe zaɓin birnin Boyi ta jihar Maryland kuma shine dan takara mafi karancin shekaru da ya sami nasara a zaɓen majalisun gundumomi da aka gudanar a nan kasar Amurka musamman a wannan jihar ta Maryland. Great Alheri Abdu ta tattauna da shi ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
I'm a lifelong resident of the city of Bowie. My parents are from Ghana, West Africa.
A birnin Bowie aka haife ni nan kuma na girma. Iyayena ƴan asalin kasar Ghana ne. Mahaifiyata ta yi aiki a fannin kula da haƙori. Mahaifina kuma yana aikin abin da ya shafi na'urar kwamfuta. Su sun koma birnin Greenbelt. Amma ni da ƙanwata da kawo da sauran dangi duka muna zaune a Bowie. Shekara ta 25 nan aka haife ni nan kuma na girma. Yanzu haka ni ne dan majalisar birnin Bowie mafi karancin shekaru. Na yi makaranta a Bowie kafin na je jami'a a Baltimore na kuma yi digiri na biyu a jami'ar Amurka inda na sami digiri da biyu a fannin harkokin kasuwanci. Yanzu haka ina aiki dan majalisa Stanley Hoyer a matsayin manajan campaign din shi.
Me yasa ka tsaya takarar majalisar birnin Bowie?
I was trying to figure out what to do in my community for a long time.
Na dade ina tunanin abin da zan yi domin bada gudunmuwa ga ci gaban wannan al'ummar. Sai na yi tunanin cewa mai yiwuwa farawa da zama mamban wani kwamiti a majalisar shine matakin farko. Wannan kuma ya zama lokaci da wadda ke rike da kujeran kafin a zabe ni ta Murabus daga matsayin. Saboda haka naga wannan ne lokaci da ya dace. Na lura cewa wannan yankin ne wurin kasuwancin Bowie. Mun ga babu wani abin da ake yi na inganta tattalin arziki. Kasuwar Bowie tana mutuwa. Babu wani ci gaba da ake samu a yankin. kamar yadda na faɗa babu wakilci na ƙwarai saboda haka na nemi cike wannan gurbin amma ban samu ba saboda haka je kuma dan tsaida shawara cewa idan ban samu matsayin ba zan yi takarar kujera a watan Nuwamba abinda nake kenan
to menene ka ga wa jama'a birnin Buyi lokacin da kake yaƙi neman zabe da yasa suka zabe ka
I think it's a couple of things. Again, it's still surreal.
Ina jin sakon nawa ne. Mun lashe zabe da kur'u 53 ne. Ratar da muka bayar ba ta da yawa. Amma ina jin yadda muka gudanar da yakin neman zaben mu ne. Mun yi kyakkyawar tsari. Mun bi mutane gida-gida. Mun rika kwankwasawa mutane kofa kusan kullum. Mun yi aiki tukuru. Ina jin abinda muke gaya musu ne. Idan ka girma a nan, kai aiki a nan, ka sa abinda ya tsode wa mutane ido. Ka sa abinda ya dame mu. Da kuma abin da suke so babu shakka mutane sun damu da ci gaban birnin amma kuma suna son tabbacin cewa wakilan su za su yi abin da suke so abin da yasa suka zabe ni kenan wani abu kuma da ya burge ni shine lokacin da muke zaune muna kallon masu zuwa kada kura'a na lura cewa da dama da muka tashi tare ne a birnin Bobi tsarana da yawa sun fita kada kura'a a karon farko
Adrian Boafo kenan dan asalin kasar Ghana da ya lashe zabe a birnin Boyi ta jihar Maryland a hirarsa da Grace Alheri Abdu. To wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Babban matsalar da muke fuskanta dukkan mu nan ba mu san kasa. Wasu jami'an tsaron ma da aka dauke su aka sa su a cikin aikin su sai tun an je an kashe su haƙƙin su da kudaden su kafin fitan ma matsala ne.
Ba ranan da zamu taba daukan makamai mu ce zamu kashe wani mutum. Akai in yi musabbabi a matsayina na dan Shi'a ya rasa farcin sa gara na rasa hannuna.
Abin da ya faru a Borno shine har yanzu ana so a rasa wani abin da zai haifa. Fiye da abin da ya faru.
Yawa barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sabon gomu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Sai da kuke zaharin nan sai an karbi ko da ba kullun tsoba ne. Amma in wayannan tijaniya suna yi ko da suna yi ba har
yau. Su Saudiya bata ci a kashe su bane shi yasa.
To ko bayan wannan me yasa har yanzu a Najeriya babu hukumar addini da za ta hada hancin dukkan kungiyoyin addini a cikin zaure da ne domin tattauna matsalolin da suka shafi addinai din. Wannan suna cikin batutuwan da muke so mu kawo muku a yau a cigaba da kawo muku zazzafar muhawarar nan da muka shirya a tsakanin wakilan kungiyoyin addini daban-daban da hukumomin tsaro da wakilan mata da masana harkokin siyasa da kuma yan jarida wanda muka tara su a cibiyar mu da Amurka dake Abuja kwanakin baya domin su duba dalilan da ke yawan janyo cece-kuce wani lokaci ma da tashin hankali a tsakanin magoya bayan yan Shi'a da hukumomin Najeriya mutane dai kamar goma ne muka gayyato domin su wakilci bangarorin nasu a wannan zaman kuma sun hada da Muhammad Ibrahim Gamawa na kungiyar Shi'a musamman bangaren IMM da Dr. Hafiz Sa'id na cibiyar Haidar Shi'a Center dake Kano da Professor Umar Labdo na kungiyar Izala da Yahya Al-Kasim na Tijaniya da Pastor Aminci Abuni Kristoci da kuma Rahama Abdulmajid mai wakiltar mata da su Jafar Jafar na jaridu ko kuma kungiyar yan jaridu da Dr. Abubakar Umar Kyari mai fashin bakin harkokin siyasa daga Jami'ar Abuja da kuma Dr. Ali Waziri masani kan harkokin tsaro da kuma wani jami'in sanda wato SP Sani Baban Inna to masu magana yau dai sun hada da su masana harkokin tsaron da siyasa da kuma wakilan kristoci hade da yan Shi'a din wanda na wannan bangare ya bada dalilan da yasa ba a cika yawan gwazawa tsakanin ma'aikatan tsaro da yan Izala ko Dariƙa ba sai dai yan su yan Shi'a ne suke taro to amma bari mu share fage da ra'ayin sanannen dan jaridar nan na jaridar Daily Nigerian wato Jafar Jafar wanda muka ce ga mana yadda su kafofin labarai da suke kallon wannan rikici na kungiyoyin addini da kuma hukuma da ke yawan barkewa a cikin Najeriya
to assalamu alaikum ni dai ina ganin wato hukuma duk abin da ta ga zai iya janyo tashin hankali hukuma tana da damar da za ta ce kada a yi shi mun ta lokacin da gwamnatin kasanan ta haramta kungiyar Nnamdi Kanu wanda suke rajin dawo da kasar Biafra a kasar nan me yasa ka aka hana su wannan abu da suke yi wato kun saboda sun suna yin wasu halayya ko kuma suna yin wasu ayyuka da suke kawo barazana ga tsaron kasa duk ran da mutum gwamnati ta ce kada kai in ka ce sai kai to kaga ai akwai kin bin doka wannan dalilin ni ina gwamnati ta yi daidai da ta wato da soke kungiyar IMM ta ce suna yin abubuwan su ba daidai ba duk abin da zai ka tashin hankali a kasar nan ni ina gwamnati tana da damar da za ta fito ta ce wannan abu bai dace ba ko kada a yi shi batun rago kungiyoyi ko kuma ka ce abin nan izala su ma suna yin nasu tabbas kan wa'azin kasa ana yi ana kuma tare hanya su ma na yan shiya an suna su muzahara da suke sannan intijaniya su ma suna yin nasu maulidi duk shekara suna yi amma cikin su ni tambayar da nake so in ji cikin su akwai waɗanda in suka nemi izinin gwamnati gwamnati ta ce kada a yi suna kin yi
zan dawo kanku bari in samu dama su kwamar Ali Waziri daman dai kun saba gwabza da Ibrahim Gama a rediyo a saka mai waya yau kuma Allah ya saga ku wuri daya kaji bayanan da muka yi ko da yake duk bayanan da muka fara da su da ganganar na su a fara da waɗanda suka shafi sha'anin addini amma yanzu mun shigo cikin fannin siyasa a tsaka mai wanda kuka yi ka zarge su da cewa babban laifin su shine suna tare hanyoyi suna takura ƴancin jama'a haka yi amfani da Sheikh Dahir Rubauci kace bai taba cewa a zo a kada a yadda da gwamnati ba daga cikin abubuwan da ka ji yanzu me kake so ka bayar da martani akan shi tunda kana nan
assalamu alaikum warahmatullahi sunana Kwamar Ali Waziri sun mai da martani akan abubuwa guda biyu amma babban matsalar da muke fuskanta dukkan mu nan ba ma san kasar domin kasar ita ce za mu kalla ko musulmi kake ko kristan kake ka kalli kasar ka duk abin da ka jawo yanzu abin da yake faruwa a North East irin wannan gwagwarmaya aka dinga yi gwamnati ba ta dauki mataki akan gwagwarmaya da wuri ba yau ya haifar da dubban mutane suka rasa rayukansu kuma har yanzu muna cikin wannan kalubalen an rasa rai an rasa dukiya an rasa jami'an tsaro kuma jami'an tsaron nan daga cikin mu suke aka dauke su aiki ba wanda zai so ɗansa da ya dauka ya kai shi soja ko police ko DSS yace an kashe shi an gawo mai dan dawo mai da gawarsa wasu jami'an tsaron ma da aka dauke su aka sa su a cikin aikin su sai sun an je an kashe su haƙƙin su da kudaden su kafin ya fita ma matsala ne to musa Najeriya a gaban mu mu kalli kasar kafin ma duk wani abu ya zo da yake nan sannan nabi kuma shi mallan yayi magana ita wannan kungiya manufofinta in ka bi tarihin ta da sassalarta wannan zanga zanga da muzahara da suke fitowa da kananan yara da mata sukan saka su a gaba ne saboda manufofin wanda suka yunkuro za su iya hambarar da gwamnati ni nakan faɗi wannan maganar saboda ina jin na kasance a cikin wasu abubuwa da dama wanda ina sanin wa'annan movement din nasu so yana haifar da tannaki ga ita ci gabar kasar ga ci gaban tattalin arzikin kasar ga generation din da za su taso
ina zuwa bari mu kun samu lokaci bari su samu lokaci ka sake gabar me sunan ka Pastor Simon ko okay to kai kade ne shugaban kungiyar kristoci a nan sai aminci kan mun dade muna jiran ka taso daga cikin abubuwan da kaji musamman kai kana alaka da kungiyoyin nan na musulunci kuma an ce musamman ma ku abokan su mallam Ibrahim ne sosai
a cikin sunan Yesu duka abubuwan da ake fada a nan na farko abu guda uku ne kawai na daya kasan ne gaba daya dukkan mu son zuciyar kanmu ne kawai ya dauke mu ba maganan addinin bane domin addini tsakanin ka da Allah addini kuma ka rike ra'ayinka yadda take na biyu yadda aka dauka aka tsaye da yan kungiyan brothers cewa kara su yi kaza akwai bambanci tsakanin su da inyamarai na wancan nan nasu akida ne na ruhaniya na Allah tsakaninsu da Allah abin da ya faru a Borno shine har yanzu ana so a isra wani abin da zai haifa fiye da abin da ya faru na uku mu da muke addini gwamnati karan kanta har yanzu ba ta da tsarin da za ta iya ta ja malaman addini da musulunci da na krista a zo wuri daya a duba kasan nan a duba yaya ina muke ina za mu to gwamnati ba ta da wannan babban abin da ya rage mana shine idan ran da gwamnati ta yadda
na san kai su da fargaba da aka dade ana bayyana ne cewa idan ba an shawo kan matsalar shi'a da gwamnati ba za a kai san wata gwamnati ta san ko wannan da wannan ko an ta ko ba ta ba
Alhamdulillah shi yasa na riga na fada tsoron nan tana cikin gwamnati tana auje amma babban abin da zai isa tsoron ta mutu shine a ja shugabanin da yau a ce shi mai girma baban mu Sheikh Dairo Bauchi a ce yan izala suka zo yan Muslim Brothers suka zo a ce manyan pastoci na wajen Krista suka zo a zauna a duba kasan nan ai a cikin su
amma Dairo Bauchi ko gwamnati ta
wata ce gwamnati za ta sa a zona
malamin ya san kagarba sun ma abubuwan da za ta yi
na farko bari in ba comrade amsa mu dai a wajen mu ran mu'min yafi kaba daraja ba ranin da zamu taba daukan makami mu ce zamu kashe wani mutum akai in yi musabbabi a matsayin na dan shi a rasa farcin sa gara na rasa hannuna ba mu bukatan gwamnati ta mana wa'azi wai mu zauna lafiya da wani mu mun san daraja da mutuncin dan adam mu ba mu rubuta litafi mu ce a kace Kirista a kace dan shi'a in ma ka zo kace yawa
me yasa kike kici da ma'aikatan tsaro
babu muna kokari bari zan dawo kan wannan zan dawo kan sa yace ana tafiya da yara ana tafiya yawa
kafin ku ci duk sai da kuke yin zaharin nan sai an karbi ko da ba kudin tsoba ne amma in wayannan tijaniya suna yi ko da suna yi ba har yi
su Saudiya bata ci a kashe su bane shi yasa Saudiya sarkin Saudiya ya ce muna da sheda radio Jamus na sashen Hausa sun faɗi sarkin Saudi Arabia abin yarima na Saudi Arabia ya ce da hannunsa aka ruguza ƴan shi'an Najeriya kuma har da murya so abin da muke kokari mu ce shine mu abin da yasa kuke ganin kaza mu a wajen mu mun san dokokin Najeriya ba jahile muke ba baka da bukatan ka je wajen dan sanda ka ce kana neman izini kai muzahara akwai case na General Buhari da ƴan sandan Najeriya wanda babban lauya da yake kare Malam Zakzaki Fahim Falano shi ya cigar da kara kuma aka kada gwamnati General Buhari yayi muzahara an je kotu an kai shi kara aka je kuma yayi winning case sannan akwai Bini Malayo shi ma da ya zanga-zanga aka kama shi ga kotun ba ta da nisa tace ba a bukatan a sanar da dan sanda wajen zanga-zanga zan mai da martani da mutum uku ne fa na biyu kuma da yake cewa muna kawo yara shin hukuncin wanda ya zanga-zanga kisa ne ai sun sha kama mu anan su kai mu kotu mu kafa hujjojin mu kotu ta sake mu to me yasa ake harbi shin ka tambaye masu harbin cewa an ce doka ta yi sale muku ne in mutum ya rike flaker yana yahu sai ne kawai ka daura masa bindiga
ga shi ku amma kuma abin tambayar shine shin akwai alaka tsakanin siyasa da kuma yawan rikicin da ke barkewa tsakanin ƴan shi'a da ita gwamnati ko me yin fasassara ma farkon tazomar ita gwamnatin da shi jigo ƴan shi'a da Ibrahim Arzakzaki da kuma bambanta tsarin ƴan agaji na izala da tijaniya da su ƴan shi'a din kenan daga cikin bututun makon gobe kenan muna godewa su wakilan kungiyoyin nan da suka zaci wannan zama haɗu kuma da ma'aikatan mu na murya Amurka da ke cin Abuja kuma ba Nasiru Adamu ne kai ban mai gayyata da kuma Benjamin ga wanda ya dauki wannan sautin da kuma hutuna a lokacin zama a madadin su duka Ali Mustafa Sakwatin ya sashen wasu murya Amurka da ke Washington mun barku lafiya
Subhanallah yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma a takaice
A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta cancakar da yake yi akan binciken tsige shi kwanaki biyu kafin a fara sauraron bahasi a bainar jama'a da ake zargin yayi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba domin ya taimaki kansa a siyasance A wani mataki na ba saban ba kasar Gambia da ke yammacin Afirka jiya Litinin ta shigar da kara kan kasar Myanmar tana zarginta da aikata kisan kare dangi akan musulmi yan kabilar Rohingya wanda ya tilastawa dubban daruruwa tserewa daga kasar su da take nahiyar Asia kasar Gambia da ta samu cikakken goyen bayan kungiyar kasashen musulmi ta OIC ta shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ICJ
to da wannan muka zo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi a wato karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonnin ku sai dai kafin mu yi sallama muna mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Hajiya Baraka Kane uwar gidan Dr. Colonel Elo Almustafa wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Juma'ar da ta gabata a yammai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger Allah ya mata rahama amin summa amin yanzu kuma madadin kowa da kowa sashi Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da mai bada umurni wanda kuma ya shirya Malam Fidi sai kuma engineer mu John Ellison Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama a hutala.